يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahama, shirin da kan amsa tambayoyin da kuke aikowa zuwa ga Sheikh Malami Dr. Muhammad Sani Umari Jallemo, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano. Kokarin da aka saba dai, ana aiko sakonnin tambayoyi ne akan lambobin waya 0805544413, wato 0805544413, ko kuma ta kan 0707776442, wato 0707776442, ko kuma ta kan 0703640455, wato 0703640455. Haka zalika za ku yi aiko da tambayoyinku akan adireshin mu na email, wato fatoyinrahama@yahoo.com, ko kuma fatoyinrahama akan dandalin sada zumunta na Facebook. Sunana Anas Idris Hassan, wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri. Akaramakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musulunci yayi fice kwarai da gaske wajen dasa wa ƴaƴansa kyawawan ɗabi'u da kyawawan halayya, waɗanda su ne abinda Allah ta'ala ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama da su domin ya cika shi gurbin da aka samu daga sauran sakonni da annabawa suka zo da shi wannan duniya. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq, an aiko ni ne don in cika kyawawan halayya. Saboda haka musulunci ya kasance ya kunshi halaye mafiya kyau da ɗabi'u mafiya nagarta da inganci, waɗanda suke tabbatar da kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma, suke wanke zukata, suke sa kwanciyar hankali da nutsuwa. Daga cikin irin ɗabi'u da halaye masu kyau da musulunci ya zo da su, akwai ɗabi'ar husnuzzan, wato kyautata zato. Allah ta'ala ya buƙaci muminai su kyautata wa junansu zato. Allah ta'ala ya ce, laula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin, ina ma lokacin da kuka ji ana wannan yamadi da karerai, dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira, muminai maza da mata sun yi wa kawunan su kyakkyawan zato, wa qalu hadha ifkum mubin, suka ce wannan abin da ake ta yayatawa ƙarya ce, ƙage ne, kuma wanda yake mabayyane. Wato Allah ta'ala a cikin wannan ayar yana nuna wa muminai maza da mata cewa yayin da za su ji wani labari ana yawo da shi wanda ya kunshi ko ya tattari suka ko ɓaci ko zubar da mutunci na wani ko tuhuma ga wani ba tare da wata hujja ƙwara ba, ba tare da wata shaida mabayyaniya ba, to maimakon su ɗauki wannan labari su ci gaba da yaɗa shi, abinda ya kamata su yi shi ne su ɗauka wannan cewa labari ne da ba gaskiya ba, labari ne na ƙarya, su yi wa kawunan su kyakkyawan zato. Allah ta'ala ya ce, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira, muminai maza da mata su yi wa kansu kyakkyawan zato. Sai Allah ta'ala ya nuna cewa kyakkyawan zato da za su yi a nan ga ƴan uwansu ko ga wani wanda suka ji ana jifan shi da wata magana, in suka yi haka to sun yi wa kansu kyakkyawan zato ne. Wato lokacin da na kyautata wa ɗan uwa na zato, wato kamar na kyautatawa kaina zato ne. Allah ta'ala ya nuna cewa mu'minai dukkanin su abu guda ne. In aka muna nawa wani to an muna nawa duka. Kamar yanda dadadawa ɗaya daga cikin su dadadawa duka ne. Kamar yanda Allah Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa al-mu'minu bil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan. Wato mu'mini da dan uwansa mu'mini kamar gini ne da sashin sa yake karfafar sashi. Saboda haka zato mai kyau abu ne wanda musulunci yake bukata ga musulmi yayi wa dan uwansa duk lokacin da zai ji wani abu da ya shafe shi ko wata tuhuma ko yaga wani abu tattare da shi ko yaga yayi wata magana ko yayi wani aiki wanda yake iya daukan ma'ana mai kyau yake iya daukan ma'ana mara kyau to ya rinja yadda ma'anar da take da kyau ya dauka cewa mutumin nan kaza yake nufi ko kuma yana da uzuri kamar yanda magabata suka nuna mana wannan cikin maganganun su cewa yana daga cikin abin da ya kamata mu'mini yayi lokacin da ya ga dan uwansa ya faɗi wata magana ko an jingina masa wata magana ko yayi wani aiki ko an jingina masa wani aiki to yayi masa kyakkyawan zato ya ce wala Allah yana da uzuri wala Allah uzurinsa kaza da kaza ne ya ce in ma bai gano uzurinsa ba ya ce wala Allah yana da uzuri ni ne ban sani ba wannan shi zai sa a samu kubuta na shiga haƙƙin wani ta yadda ba za ka je gaban Allah kana dauke da haƙƙin wani ba ba za ka je gaban Allah wani yana tuhumar cewa kai masa kazafin da bai faɗa ba babu wani mutum face yana da kurakuransa to abinda zai cece shi shine kyawawan ayyukansa waɗanda aka san shi da su yayin da yayi wani abin da yake kuskure ne to sai waɗannan kyawawan ayyukan nasa su cece shi so sa ayi masa kyakkyawan fassara ayi masa kyakkyawan duba kamar yanda wani mai hikima yake cewa wa idhal habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alf shafi'i idan masoyi yazo da wani laifi guda daya to kyawawan halayensa kuma sai su zo da mai masa ceto guda dubu wato sai su cece shi idan har laifinsa guda daya zai iya bata shi to kirkin sa guda 100 ba zai iya cetansa ba babu shakka wannan ita ce zamantakewa mai kyau mutane su kyautatawa junansu zato idan suka yi haka to su ma Allah ta'ala zai musu kyakkyawan sakamako idan kuma ya kasance ba su yi hakan ba to Allah ta'ala zai iya haifar da wani abu a tsakaninsu mu'mine su san cewa su abu guda ɗaya ne sai da dan uwan ɗaya in ya haɗu da dan uwansa ma yayi masa sallama kamar yayi wa kansa ne kamar yadda Allah yake cewa fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum idan kun shiga gidaddaji to ku yi wa kawunan ku sallama wato sai anan aka nuna cewa in ka shiga gida to sallamar da zaka yi wa dan uwanka kamar kai wa kanka ne sallama a Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika al-mu'min sharra wa anta tajidu laha fil khair mahmala kada kai wa dan uwanka mu'mini mummunan zato daga wata kalma da ta fito daga bakinsa alhalin kana iya yi mata kyakkyawa fassara wata rana Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ba shi da lafiya sai wani dan uwansa yazo duba shi cikin addu'ar da yayi masa sai yace qawwallahu dha'faka ma'ana Allah ya karfafi rauninka sai Shafi'i yace law qawwa dha'fi laqatalani ai da ya karfafi raunina da ya karfafa raunina to ai da ya kashe ni sai mutumin nan yace wallahi ma aradtu illa alkhair ce wallahi alkhairi ne nufi wato maganan nan nayi so in yi ta ne da kyakkyawa da kyakkyawan nufi na yi ta wato tuntuban harshe yayi ko kuskuren bayanin abin da yake cikin zuciyarsa yayi maimako ya ce qawwaka Allah sai ya ce qawwallahu dha'faka to shine Imam Shafi'i sai ya ce a'lamu annaka law sababtani ma aradta illa alkhair na sani na yadda ko da zagi na kai to zan ce alkhairi kake nufi wato da kai kyakkyawar manufa cikin abin da yasa kai wannan saboda haka a rika neman wa juna uzuri lokacin da wani abu ya faru tsakanin mutum da mutum dan uwansa ko aka ji wata magana wacce ba a fahimta ba Ibn Sirin yana cewa idza balagaka an akhika shay faltamis lahu uzran فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه. إذن كجوة مغانا تافتو دك دنقوانك كنيمة مسا أزري إذن بك سابو بك تيتايو ينا دا أزري نيني بانسنيمة تأنى ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا لعل له عذرا وأنت تلوم كبي أهنكلي كدكي ققاوة زرجين دنقوانك ولعل ينا دا أزري كيكو مكانا چنكنا زرجينسا saboda haka mu guji yiwa mutane hukunci a bisa niyoyin su abinda yake cikin zuciyarsu ba tare da mun sani ba. Yin haka yana bata dan uwantaka, yana bata zamantakewa, yana bata dangantaka, yana kawo wato kacaccelewar al'umma da wargajewarta. Al'umma ba za ta zama al'umma guda ɗaya mai karfi ba sai idan zukata sun haɗu, amma idan zukata suka rabu, idan ya kasance akwai kike juna da kullata da hasada da tunanin mugunta da keta, to wani al'umma babu inda za ta iya kai kanta. Allah ta'ala ka samu dace.
To amin sun amin. Mallam tambayar mu ta farko a wannan makon tana cewa shin yaya ingancin hadisin da ke cewa addu'a tana canja kaddara?
To hadisi ne ingantacce wanda Imam Tirmidhi da wanansa suka ruwaito shi, hadisin Thauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaruddu alqadara illa addu'a wa la yazidu fil umri illa albir, babu abinda yake mayar da kaddara sai addu'a, kuma ba abinda yake karawa mutun tsawon rai ko albarka cikin rayuwarsa sai ayyukan alkhairi. Wannan hadisi ne hasan. Abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nufi da wannan magana la yaruddu alqadara illa addu'a, cewa ita ma addu'a tana cikin kaddara. Wato in Allah ta'ala ya kaddara faruwar wani abu ga wani mutum, sannan ya kaddara mutumin nan zai yi addu'a, Allah yayi masa, to kaga addu'ar ita ma tana cikin kaddara. Saboda haka yayin da mutum ya ga wani abu wanda yake gudun kada ya faru gare shi ko kada ya same shi, in yi addu'a Allah ya kawar masa da wannan abun, to anan ya mayar da kaddara ne da kaddara, wato radda alqadara bil qadar, ya mayar da kaddara ne da kaddara. Saboda ka ita addu'ar karan kanta kaddara ce, Allah ta'ala ya sanya ta sababi ne na mutun ya jawo wa kansa abinda zai amfane shi ko ya kade wa kansa abinda zai cutar da shi. Shi yasa annabawa suka yi addu'a, salihai suka yi addu'a, duk wasu mutanen kirki suka zama suna addu'a. Allah ta'ala ya lissafa addu'a cikin ibadoji, ba ma karamar ibada ba, babbar ibada wacce idan mutum ma baya yin ta Allah ta'ala yana fushi da shi. Wa qala rabbukum ustad'u wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, ubangijinku ya ce ku roƙe ni in ansa muku, lalle waɗanda suke girman kai ba sa bauta mu, ana nufin ba sa addu'a, sai yadkhuluna jahannama dakhirin, za su shiga cikin wuta suna makaskanta. Kaga anan Allah ta'ala ya kirawo addu'a da sunan ibada, kuma ya sifanta waɗanda suke barin addu'a ba sa yi a matsayin mutanen da suke da girman kai, kuma waɗannan mutane za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu. Saboda haka wanda baya roƙon Allah, kamar yadda yazo a cikin hadisi, man lam yas'alillah yaghdab alayh, wanda duk baya tsoron baya roƙon Allah, to Allah zai fushi da shi. Saboda haka ita kanta ibada ce kuma tana cikin kaddara. Idan Allah ta'ala ya kaddara abu zai faru ga mutum, sannan ya kaddara masa zai yi addu'a, to wannan addu'a da zai yi Allah ta'ala ya dauke masa wannan abin da ya niyyar faruwa gare shi, yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya riga ya kaddara masa, yana cikin ilimin Allah wanda ya riga ya san abin da zai faru gabawa tun kafin ya faru.
To sai tambayar Sa'idu Ibrahim wanda yake cewa menene matsayin inshora a shari'a?
To inshora abinda malamai mafiya yawa daga cikin malaman wannan al'umma na wannan zamani suka tafi a kansa, cewa inshora tana ɗauke da garari, tana ɗauke da wani abin da mutum ko ya ci riba ko a ci riba a kansa, wato ko a ci shi ko ya ci, duk abin da za a ce ka ci ko a cinye ka, to ya shiga babin muqamara, ya shiga babin caca. Ita caca daman ita ce imma an takuna ghariman ghaniman aw takuna ghariman, ko dai ka zama kai kaci ka samu kaci ganimar, ko taka ganimar aka cinye. To yayin da zaka yi bada kuɗi ga wani kamfani akan idan wani abu ya faru gare ka kai a matsayinka na mutum, wato idan inshora ce ta rayuwa ko ta lafiya, ko kuma ga kamfaninka ko wata kadararka, ya kasance ka bada kuɗi mai yawa kuma wannan abun bai faru ba, to kaga anan an cinye kuɗin naka. Ko kuma ka bada dan kuɗi da bai taka karaya karya ba, sai wani abu wa garimi ya zo ya faru wanda ya ninninka na wannan kuɗin naka, kaga anan kai ka ci. To yanda zaka shiga cikin irin wannan mu'amala, ba ka da tabbas kai zaka ci ko kai za a cinye, to wannan ya zama muqamara a shari'ance. A shari'ance shari'a ba ta yadda da wannan ba, ya shiga cikin maisir, abinda Allah ta'ala ya hada shi da giya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Akwai abinda malamai suka ce zai iya yiwa ya zama ya halatta da a ce musulmi shi suke yi, shine at-ta'minu ta'awuni, wato inshora ta taimakon kai da kai. Wata al'umma ta wani gari ko wata kungiya ko wata unguwa ko wata jama'a su hadu su bude wani asusu akan cewa kowa yayi balantiya ya rika bada wani abu daga aljihunsa, daga albashinsa, ko daga sana'arsa, ga abin da yake samu yau da gobe, ana sawa a cikin wannan asusu. Idan wata rana wani abu ya faru ga ɗaya daga cikinmu wanda yake buƙatar a taimaka masa, sai a ɗauko daga cikin wannan asusu a taimaka masa, a taimaka masa don ya ga ya ci nasara ko ya fita daga cikin damuwarsa. Ba shi da lafiya, yana buƙatar a kai shi asibiti, asibiti ne yana buƙatar kuɗin da shi ba zai iya biya ba, sai a ɗauko daga wannan asusu a biya masa. Ko ta kama ma sai an fitar da shi waje, shi kuma ba zai iya fidda kansa ba, sai a ɗauka daga wannan asusun a yi masa. Ko an yi gobara a gidansa, gidansa ya cinye da wuta ko kayayyakinsa, sai a masa daga cikin wannan asusu. Kamar an haɗu ne zan a taimaki juna. To kaga anan ta'awun ne, taimakon juna ne, wanda kuma Allah ta'ala ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kuna iya taimakon junanku akan abin da yake biyayya ce ga Allah, ko kuma abin da yake aikin alkhairi ne. To malamai suka ce in da irin wannan ne to babu komai, amma in ya kasance wani kamfani ne wanda zai rika neman kuɗi da wannan, wanda zaka shiga bisa garari, ko ka samu ko a samu, ko a samu naka ko ka ci ko a cinye ka, to nan bai halatta ba. Illa anan to gaciya ɗaya ce, shine lokacin da ya kasance kana zaune a ƙasar da dole sai kai wannan. Akwai ƙasashe da inshora take wajibi, irin wadda musuluncin ba ita yazo da ita ba, ba za ka sayi gida ba sai da inshora, ba za ka sayi mota ba sai da inshora, ba za ka yi kamfani ba sai da inshora. To anan wani abu ne da kai yafi ƙarfinka, ko dai kai gida a ƙasar ko kakka yi, ko kai mota ko kakka yi, ko kai kamfani ko kakka yi, anan wani abu ne da ba wai kai kai shi da raɗin kanka da zaɓinka ba. Anan ba yadda za ka yi sai ka bayar, domin wani abu ne wanda ya shafi haƙƙinka da ba zai fita ba sai ta wannan hanyar, to anan musulunci bai hana ka bayar ba. Kamar yadda muka sha bayani dangane da sha'anin rashawa, a ce haƙƙinka amma ba za a baka shi ba sai ka bada wasu kuɗaɗe, wanda kai a karan kanka ka san cewa kuɗin na zalunci ne, ba haƙƙi ba ne. To anan in ya zama haƙƙinka ba zai fita ba sai ta wannan hanyar, to ba za a ce shikenan ka karɓi haƙƙinka ba ka bar musu, a'a sai ka bayar, idan alhakin ne a kansu zai kare. To haka nan ma in a ƙasar da aka mayar da inshora ɗin ta zama wajibi, to a wannan lokacin ya zama maka larura ce da ba yadda za ka iya tsamar da kanka daga ciki, to a wannan lokacin sai ka bayar abin da yake a ciki na laifi, ba bai shafe ka ba insha Allah.
To sai tambayar Muhammad Saraju Gwale, wanda ke cewa shin akwai kuɗi ba da shari'a ta koyar don ɗaura aure ko kuma harɗin suna?
To ɗaurin aure akwai khutba, abinda ake kira khutbatun nikah, wato khutba da ake yi kafin a daura aure. hudu farko ita ce karanta wasu ayoyi na cikin alqur'ani wanda su ne kaje annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi zaka fara da innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yattaqi allaha wa rasulahu wa man yuti allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار to sai kuma a ci gaba da abubuwan da suka shafi siga da batun shaidu wannan ita ce khutba ta aure kuma ana yin ta kafin a fara kaddamar da sauran abubuwan da suka danganci aure wasu saboda rashin sani sai an gama daurin auren sai kuma ya fara innal hamdalillah to wannan ya zama ihu bayan hari ba haka ake yi ba sai an fara domin ita ce mabudin za a bude da ita sannan kuma sai a ce to ina waliyin amarya ina wakilin ango ko ina ango sannan a sa su yi siga a tsakanin su a tabbatar da sadaki sannan waɗanda suka halarci gurin su gani su shaida cewa an yi aure tsakanin wani da wanci to wannan ita ce khutba ta aure da dama daga guraren dauren auren mu zaka ji ba ayyanta galibi sai dai a zo a yi abinda za a yi kuma sai kuma a shiga addu'o'i tare da cewa wannan ita ce abinda aka koyar sannan abinda ya shafi suna shi radin suna shi sawa yaro suna wannan ba ma sai ka haifi yaro ba ko ma baka yi auren ba kana iya zaba wadanda kake sa tsammanin in Allah ya baka kake sa ran kake fatan Allah ya baka ga irin sunan da kake so ka sa masa har ma kaga dama kai alkunya da wannan sunan kira kanka Abu Abdurrahman ko Abu Muhammad ko Abu Ibrahim tare da cewa babu Ibrahim tare da wata kila ma uwar Ibrahim din ma babu ita ma'ana ba ai auren ba to wannan ya halatta ba a buƙatar wata huduba ko wani dogon bayani ko wani dogon larabci aka haifan maka yaro yau aka yi maka haihuwa kana iya cewa yaron nan da aka haifa sunan shi kaza kana iya ga wato uwar yaron kana iya ga iyayenka kana iya ga abokanka kana iya ga jama'ar garin ku kungoku wannan duk ba wani buƙatar sai an yi masa wata huduba wannan ka sa masa suna kamar yanda Al-Qur'ani yake gaya mana lokacin da mahaifiyar Maryam alayha salam ta haife ta take cewa falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha tace wa inni samaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim inda mahaifiyar Maryam matar Imran ta haife ta take cewa ubangiji gashi na haifi ya mace wanda ita a tunaninta ta samu namiji ta yi baikonsa ga Ubangiji ya zama masa hidima a ɗakinsa to gashi kuma mace ce ce to walaysa dhakaru kal unsa abinda namiji zai yi shine mace za ta yi ba wani ne samaitu ha Maryam amma na sa mata suna Maryam nan take ta ce ta sa mata suna Maryam akwai sahabin da ya zo ya ce ya rasulullah an mun haihuwa annabi shi ya su an mun haihuwa jiya shi ya sunan sai ce Abdullahi kaga ba a mai sati ba ya sa masa suna saboda haka ba buƙatar sai an yi wani dogon hudu ba abinda dai aka sani shine duk wanda aka yi wa haihuwa yana iya addu'a ga abinda aka haifa masa cewa Allah ta'ala ya albarkace shi sai ya zama mai albarka a duk inda yake Allah ya albarkaci rayuwarsa ya sa ya zama mai amfani ga iyayensa da ƴan uwansa da sauran al'umma ta musulmi duka wannan addu'a ce da take a bude shi zai yi iyayen abin nan iyayensa za su iya masa bokansa wanda ma ya ji cewa an masa haihuwa zai iya masa addu'a ya masa fatan alkhairi yawa yaran fatan ya zama nagari mai biyayya ga iyayensa wannan kofa ce a bude ba ta da wani lokaci abinda yake da lokaci shine aqiqa shine yanka yankan da za a yi wa yaro idan namiji ne a yi masa rago biyu yankan rago biyu idan kuma wato a yanka masa rago biyu idan kuma ya mace ce a yanka mata rago guda daya wannan shine ba a yi sai ranar yini na bakwai da haihuwa yini na bakwai da haihuwa sai a yi masa yanka sannan a yi masa aski kuma abin nan sunansa kuma daman wannan ko a ranar ko kafin ranar duk wannan za a iya sawa so shi ba ya da wata hudu ba tashi ta musamman akwai hadisai da suka zo na kiran sallah da iqama kiran sallah a kunnansa na dama iqama a kunnansa na hagu amma duka hadisan babu wanda suka inganta ta fuskar sanadi wannan hadisi yana da rauni don haka wannan dai shine abinda ya tabbata a sunnance lokacin da aka yi mutum haihuwa zai yi
to sai tambayar da ke cewa wanda ya sami zaman tahiyya a sallar juma'a yaya zai yi wajen cikawa kuma yana da ladan juma'a kenan sako daga Buhari Isa Sheka
duk wanda ya samu zaman tahiyya kawai bai samu raka'a ba raka'a kuma a magana mafi inganci ta malamai ana samun ta ta hanyar riskar ruku'u idan ka riski liman a ruku'u kai ruku'u to ka riski wannan raka'ar to idan mutum ya zo ya samu liman ya dago daga ruku'u raka'ar karshe ko ya tafi sujjada ko yana zaman tahiyya to bai samu wannan raka'ar ba to kaga anan bai samu ko raka'a ɗaya ba wanda bai samu ko raka'a ɗaya ba zai bi liman a cikin halin da ya same shi a ciki sawa'un a cikin sujjada ya same shi ko a tabin tahiyya ya same shi zai jona ya shiga tare da liman ayi wannan abin da ya ragowa na sallar da shi in ya tashi kuma sai ya sallaci raka'o'i hudu wato sai ya kawo sallah azhar sai raka'a biyu ya zauna ya tahiyya ya sake kawo raka'a biyu ya zauna ya tahiyya ya sallama wannan shine ijma'in sahabbai abinda aka samu daga sahabbai ba a samu wani wanda ya saba ma cikin sahabbai akwai ruwaya a cikin musannaf na Abdurrazzaq da Ibn Abi Shayba da sunan al-kubra na Baihaqi daga Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Mas'ud da Anas ibn Malik wanda dukkaninsu suna cewa idan mutum ya samu raka'a daya ya tashi ya kawo raka'a daya idan bai samu ko raka'a daya ba to ya sallaci raka'a hudu wannan shine abin da aka samu daga sahabbai wanda su malamai suka ce ijma'i ne la ya'lamu lahum mukhalif wadannan sahabbai da suka furta haka ba a san wani sahabi da ya saba musu ba wannan ita ce kuma mazhabar jumhurin malamai abin da suka fada kenan Malik da Shafi'i da Imam Ahmad haka wannan ita ce magana sahihiya maganar ya samu ladan juma'a babu shakka mutumin da ya fito da niyya ta juma'a kuma yazo ya samu an gama sai tahiyya ya samu to zai samu ladan juma'a mana saboda innamal a'malu binniyyati wa innamal kulli imri'in ma nawa dukkan abinda mutum ya niyyata to koda ya kubuce masa to zai samu ladan wannan niyyar tashi sai dai inda mun da gayya yake fitowa so yake kawai sai an gama shi yazo to wannan kaga wata niyyar sace daban to wannan niyyar da ya ita ce zai samu amma inda yayi fito da niyyar juma'a kuma yazo ya samu bai samu ko raka'a ɗaya ba amma dai ya samu zaman tahiyya tare da liman to ya samu ladan juma'a insha Allah
to sai tambayar da ke cewa malam ina son karin bayani akan hadisin da ke cewa yardar Allah tana tare da ta iyaye kuma fushin sama yana tare da nasu sako daga Salu Bala
amma wannan ma hadisi ne sahihi yana cikin sunan at-Tirmidhi ne ko Jami'u at-Tirmidhi yana cikin Mujam al-Kabir na Tabarani da Musnad al-Bazzar da Musnad al-Imam Ahmad da sallallahu alaihi wasallam rida Allah fi rida al-walidain ko fi rida al-walid wa sakhatu Allah fi sakhatihima yarda Allah tana cikin yardar iyaye sannan kuma fushin Allah yana tattare da fushin iyaye wato mutumin da zai kyautata wa iyayensa ya musu ihsani kamar yanda Allah ta'ala ya ce ya musu ihsani ya taimaka musu a rayuwarsu ya musu biyayya akan dukkan wani abin da bai saba wa Allah ba har suka koma ga Allah to wannan babu shakka zai samu yarda Allah saboda yayi abin da Allah ya yarda da shi yayi abin da Allah ya umarce shi yayi wa bil walidaini ihsana ya kyautata wa iyayensa wadanda matakin kyautata musu yazo bayan batun bauta wa Allah shi kadai wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ubangiji bayan yayi batun bauta masa da gujewa shirka da shi babu abin da ya kawo bayan wannan sai kyautata wa iyaye sannan akai kalma akai amfani da kalmar ihsani ce wa bil walidaini ihsana wanda mun san cewa ihsani shine mafi kololuwar wani abu na ibada kamar yadda muka sani matakin islam matakin iman sai matakin ihsan to sai aka ce yayi musu ihsani wato yayi kai kololuwa wajen kyautata musu zamu ga a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da kalmar albir ce birrul walidaini wanda albir a larabci tana nufin jima'ul khair wato matattara alkhairi duka shine kalmar bir take nufi ba ma kawai a ce ta'a ba albir duk abinda ka san kyautatawa ce ihsani ne dadadawa ce faranta rai ne to kai wa iyayenka to duk mutumin da zai yi wannan saboda Allah ta'ala ya umarce shi da yayi to abu shakka zai samu yardar Allah to haka nan idan zai yi akasi wato ya bata musu ya munana musu to abu shakka anan shi ma Allah ta'ala zai fushi da shi da har zai jefa su cikin fushi to Allah ta'ala shi ma zai fushi da shi al'amarin iyaye yana da girma shi yasa lokacin da wani yazo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son a sa shi cikin masu fita jihadi annabi ya ce kana da iyaye ce eh ya ce fa fihi ma fajahid je kai jihadin ka tare da su to je ka kyautata musu ka dadada musu wato ka yi musu abinda suke bukata ko shi ko karan kansa shi ma wannan sunan sa jihadi to kaga wannan ba karamin matsayi bane zaka duk wanda zai kyautata wa iyayensa kamar yanda Allah ya ce to Allah zai yarda da shi wanda zai munana musu ya bata musu ya fusata su to Allah zai fushi da shi
to sai tambayar da ta fito daga Mansur Adam kawo mai gari yake cewa shin wane ne Imam Ghazali
to al-Ghazali gaza al-Ghazali ko al-Ghazali shine wani shahararren malami fitacce na mazhabar Shafi'iyya wanda aka yi shi a cikin karni na 5 da farko-farkon karni na 6 sunan shi cikakke Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali nisba ce zuwa Ghazal shine wanda yake sana'ar masaki wato shine masaki to yana sana'ar saka to wanda duk yake wannan sana'ar a larabci ana kira shi Ghazal to in za a jingina mutum zuwa ga wannan sai a ce al-Ghazali wasu suna cewa al-Ghazali ba tare da shadda ba wato kamar wasu su ce wai wani gari ne sunan shi Ghazala a cikin garin Tus inda aka haifi ko mahaifar shi al-Imam al-Ghazali to alal hakika kamar yanda Yaqutul Hamawi yake cewa shi ya binciken sa ya shiga garin yayi yawo amma bai samu wani wata unguwa ko wani yanki a cikin garin da yake dauke da wannan suna ba saboda haka magana mafi inganci a gurin malaman tarihi al-Ghazali ake cewa ba al-Ghazali ba duk da dai suna ne wannan ba shi da matsala dan wani ya ce Ghazali wani ya ce Ghazali ba amma dai a ilimance in za a kira shi to kamata ya faɗe shi wannan malami in mutum shi sunan shi Ghazali ya je ta surrubuta Ghazalin ba matsala wannan sunan sa ne wani ma Ghazali yake cewa to duk wannan ba za a dame shi a ce sai ya canza bai ci gaba da fadar yadda yake so amma a ilimance shi wannan malamin in za a kirawo shi to abin da yafi dacewa a sa shadda akan Zayun din a ce al-Ghazali kamar yanda Ibn Khillikan a cikin littafinsa Wafiyatul Ayan yake fada cewa da shadda yake fadarta al-Ghazali an haife shi a wani gari da ake kira Tus a cikin yankin Khurasan ne Khurasan a cikin Iran ne yanzu garin a yanzu ana kiran shi Mashhad amma a dacin ana kiran shi Tus don haka kaga akan ce masa al-Ghazali at-Tusi wato mutumar wannan garin an yi ta sabani shin Balarabe ne ko Bafarisi ne wasu su ce Balarabe ne cikin irin Laraban da suka yi hijira a wancan lokacin zuwa wannan gari ko kuma wasu su ce Bafarisi ne ba Balarabe bane wala ayi halin da ya shahararren malami ne daga cikin malaman mazhabar Shafi'iyya kusan ma a lokacin sa ana ganin babu wani malami fitacce da yayi suna shahararre ga galibi da yake masani kwarai akan mazhabar Shafi'iyya a lokacin sa kamar sa a lokacin sa musamman karshen zamanin sa domin gabanin sa akwai Abul Haramain Abul Ma'ali Imamul Haramain akwai Imamul Haramain wanda ake sani da Abul Ma'ali al-Juwayni wanda malamin al-Ghazali din ne yayi karatu a wajen sa babban malami ne na mazhabar Shafi'iyya wanda kusan mafiya yawancin karatutukan al-Ghazali a gurin sa yayi kafin ya bar shi ya shiga neman ilimi a wasu garuruwa to yayi karatu a gurin wannan Imamul Haramain Abul Ma'ali al-Juwayni to da can shi wannan malami shine fitaccen malami wanda babu ya shi to bayan rasuwarsa Imamul Ghazali ya zama shine kamar shugaban makarantar da ake kira Al-Madrasatun Nizamiyya wanda wani daga cikin manyan ministocin daular Saljukiyya wanda ake kira Nizamul Mulk ya assasa irin waɗannan makarantu a garuruwan musulmi daban-daban assasa irin ta a Baghdad ya assasa irin ta a Damascus ya assasa irin ta a Tus to shi wannan malami da shi Al-Juwayni da shine kamar shugaban makarantar bayan rasuwarsa aka ba wa almajirinsa al-Imamul Ghazali lokacin bai wuce shekara ɗan 35 haka ba ya zama ya ci gaba da koyarwa to wani lokacin ya yi suna sosai ya yi fice sosai ya yi ɗalibai sosai daga nan ya dawo Baghdadza inda nan ma ya riƙe ya yi karantarwa a irin wannan makarantar ta An-Nizamiyya daga nan kuma ya yi yawo ya shiga garuruwa ya shiga cikin abin nan Damascus ya shiga Baitul Maqdis ya shiga Khalil ya shiga Madina ya yawo da yawa garuruwa da dama ya yi rubuce-rubuce masu yawan gaske saboda yawan rubuce-rubucensa ma har ta kai wani lokaci akan ɗauki wasu ma littafan da ba nashi ba a jingina masa a ce littafin Ghazali tare da cewa ba shi ya rubuta ba domin yawan rubuce-rubucensa na ɗaya daga cikin mutane masu yawan rubuce-rubuce an na lissafa rubuce-rubucen sojan 220 da wani abu to ya yi rubuce-rubuce a fage na falsafa ya yi rubuce-rubuce a fage na fiqhu da usulul fiqhi ya yi rubuce-rubuce a fage na tasawuf duk ya yi wannan domin farkon tasowarsa ya ba da himma wajen harkar falsafa abinda ya shafi falsafa ya rubuta littafai da yawa a wannan fanni daga ƙarshe kuma ya ga cewa kofa ce wacce take bata bullewa wato hanya ce wacce bata bullewa domin shi da kansa kamar yadda yake faɗa a cikin littafin sa Al-Munqidh min Ad-Dalal ya kai wani lokaci da har ma ya kai yana tunanin irin abinda malami suke cewa mazhabu takaful adilla wato dalilai na kungiyoyi na addinai daban-daban suna so su zama masa kamar duk madaidaita ne wato wanda suke daidai wa daidai ne ya kasa gane ma ina abin nan din take daga baya watsar da wannan sha'ani ya rubuta littafin shi Tahafutul Falasifa ya koma kuma sha'anin tasawuf inda ya rubuta littafin irin su Ihya Ulumuddin karshen rayuwarsa ya dawo garin sa Dus ya koma gidan ta gonar sa ya kaurace wa mutane ya shilungumi littafin Sahih al-Bukhari da Muslim wanda da a ce ya ba da himma akan sha'anin hadisi to da ya zama wani kwararre a cikin wannan harka to amma shi da kansa yake cewa bidaati fil hadisi musja ina da karancin ilimi da ya shafi hadisi ina da karancin ilimi da ya shafi hadisi, saboda haka ne ma yasa cikin littafin sai ya ulumuddin ya cika shi da hadisai waɗanda suke da yawa basu inganta ba, wasu ma hadisai ne da malamai suka yi ittifaki akan cewa ba gaskiya bane, wasu hadisai ne da basu da asali, wanda ya jawo malamai suka yi ta aiki akan littafin domin tace irin waɗannan hadisai. Kuma shi da kansa yayi itirafi akan cewa yana da gajiyawa ko kasawa ko karancin ilimi a wannan fage. Daga baya zo rungume littafin sahihaini wanda har Allah ta'ala ya karbi ransa akan wannan. Saboda wannan shine da Imam al-Ghazali an haife shekara 450 ko da 51, ya rasu shekara ta 505.
To sai tambayar da ke cewa malam ya halatta musulma ta aure wanda ba musulmi ba bisa sharadin idan ta aure shi zai musulunta?
Bai halatta ba musulma ta aure wanda ba musulmi ba sai ya musulunta din tukunna, sannan auren zai yiwu. Amma yana ba musulmi ba, wannan haramun ne. Allah ta'ala ya haramta wannan. Allah ta'ala yana cewa wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu, kada ku ba wa mushrikai waɗanda suke hada Allah da wani ku ba su aure har sai sun yi imani. Wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabakum. Saboda a wani guri Allah ta'ala yake cewa lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahunna, su waɗanda ba musulma, su mata musulmi ba su halatta ga waɗanda ba musulmi ba, su ma ba su halatta gare su ba. Saboda haka bai halatta wacce take musulma ta ce ta auri wani wanda ba musulmi ba sharadin zai musulunta. Auren ma ba zai dauri ba, ballantana a ce ta aure shi daga baya musulunta, sai dai in ya musulunta sai ta aure shi. Haka abin nan ta yi Ummu Sulaim lokacin da Abu Talha ya zo ce yana son ta da aure, lokacin shi ba musulmi ba ne. Ta ce da shi, to kaga kai irin ka, saboda ɗabi'unka da halayenka masu kyau ba ka iya cewa kana son aure a ce ba a son ka. To amma kai ba musulmi ba ne, in kana ganin za ka musulunta, musuluncin kai zama sadaki na, to na yadda zan aure ka. Saboda haka ya ce ya musulunta, wannan musuluncin nasa ko musuluntar tasa ta zama ita ce sadaki tsakaninsu. Har ma sahabbai suke cewa ba mu taɓa ganin aure mai albarka irin wannan ba, ba mu taɓa ganin auren da sadakinsa yake da albarka kamar wannan ba, domin sadakin Ummu Sulaim ya kasance musulunci ne, shi ne sadakin tsakaninsu. Saboda haka in za ta ce da shi, in ka musulunta ni zan aure ka ko da babu komai, wannan musulunta ta kai zama sadaki. Wannan ya halatta kamar da ya tabbata Ummu Sulaim ta aure Abu Talha akan musuluncinsa, amma ba wai ta ce ta aure shi daga ba kuma musulunta ba, wannan ba zai yiwu ba.
Sai Habibu Abubakar Kumbotso wanda yake cewa waɗannan abubuwa ne suka fi kai mata wuta.
To Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya yi wa sahabbai hudu bar idi kamar da yake cikin sahihaini, ya fita ya tafi inda mata suke, wato matattarasu ko inda suka taru, tunda a wancan lokacin babu wani a wata amsa kowa wacce za ta kai musu saƙon a inda suke. Bayan ya gama huduba, an gama sallah ya gama huduba, sai kuma ya tafi inda suke, sai ya neme su cewa su yi sadaka, yace ku yi sadaka ya ku dandazan mata, domin na ga ku kuka fi kowa yawa a wuta saboda kuna butilci. Sai suka ce ya Rasulullah, ayakfurna billah, suna yi wa Allah butilci ne, ma'ana suna kafircewa Allah ne? Sai ya ce yakfurna al-ashir, suna yi wa mijinsu butilci. Ya ce law ahsanta li ihdahunna dahran thumma ra'at minka shay'an laqalat ma ra'aytu minhu khayran qattu, da za ka yi wa ɗayarsu alkhairi tsawon shekara, wata rana taga wani abin da ba daidai ba daga wajenka, to za ta iya cewa mun taɓa ganin alkhairi tattare da kai ba. To wannan butulcin shi zai ja da dama daga cikin su shiga wuta, kamar yadda wannan hadisi ya ce mafiya yawan yan wuta sune mata, ba dan suna kafircewa Allah ba, sai dan suna kafircewa al-ashir, yakfurun al-ashir, suna yi wa miji abokin zama butulci saboda haka yana da kyau mata su san wannan su san cewa zamantakewa su da mazan su wani kadar ko ne wata hanya ce wacce za ta kai su ga shiga aljanna idan sun kyautata halayen su da dabi'un su sun kyautata biyayyar su ga mazajen su kuma su sani cewa rashin kyautata zamantakewa tsakanin su da mazajen su wani abu ne da zai kai su wuta ga wajen mu'amala mace da mijinta shi yake kaita ga dukkan abin da ma za ka ga cewa ta kauce hanya galibi matan da za ka gan su suna zuwa gurin bokaye ko suna zuwa gurin yan duba za ka samu abin da yake jawo su musu wannan ko dai a ce ana so a mallake miji ko a ce wata tana so ta zo ta kwace miji bara a je a samu abin da zai kariya ta ko za a cutar da ita ko a jawo hankalinsa ko ya zama bi ta zaizai ko waye 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 ta irin haka sai ta je ta sayar da imaninta ta je ta barar da aqidarta ta barar da addininta garin neman yaya za ta yi ta ainihin mallake mijinta kamar yadda suke faɗa wanda alal haqiqa baya daga cikin koyarwar musulunci mace ta mallake mijinta ba bai kamata a ce kin mallake shi ba ya zama na sai abin da kika ce ya zama na mijinta ce abinda kika ce shi zai yi abinda kika hana ba zai yi ba wannan kin kwace masa matsayin da Allah ne ya bashi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wal rijalu 'alayhinna daraja abinda ake so ki sai su ki samu soyayyar sa ya zama yana son ki amma ba ki kwace masa rujular sa ba wato dad abinda mazakutar sa ko kasancewar sa namiji wanda yake tsayayye akan iyalan sa ba wannan ake bukata ba yadda zai zama na kece mai fada aje kece wanda kike juye gida wannan in aka samu haka to an samu akasin abinda Allah ta'ala ya tsara zamantakewar miji da mata to galibi wajen irin wannan ne zaka ga mace ta saki hanya ta saki layi ta jefa kanta cikin abinda zai kai ta wutar jahannama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ga su ne abinda ittala'atu 'alan nari fa ra'aytu aktsara ahliha an-nisa na leƙa wuta na ga mafiya yawan waɗanda suke cikin ta mata ne kace saboda me ce li annahunna yakfurna saboda suna yawan butulci suna yawan kafircewa kace a yakfurna billah suna kafircewa Allah ne ce la yakfurna al-ashira suna kafircewa wato abokin zama wato suna butulce masa suna yi masa aikin butulu saboda haka in akwai abin da yawanci yake halakar da mata bai wuce wannan ba
sai tambayar da ta fito daga Jafar Balan wanda yake cewa malam ina so na san tarihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah
to Ibn Taymiyyah shi ma ɗaya ne daga cikin fitattun malamai da aka yi a zamanin sa wanda ya ja raga mata al'umma ya rayu a cikin karni na 7 da farko-farkon wato karni na 8 domin a haifi shekarar hijira tana 691 ya bar duniya shekarar hijira tana 728 kuma wato an haife shi a wani gari da ake kira Harran cikin kasar Taki yana karami iyayensa suka dawo Damascus a cikin kasar Syria Damascus shine babban birnin kasar Syria yanzu yana kankani iyayensa suka dawo nan anan ya girma anan yayi ilimi yayi karatuttukan sa kuma ya kasance malami ne wanda yake fitacce tsayayye da kakke akan kira zuwa ga tabbatar da tauhidi da kadaita Allah cikin bauta da wato yakar dukkan wani abin da yake zai zama hada Allah ne da wani wajen bauta da kuma yakar dukkan wani abin da ya ci karo da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ya samu rigingimu da malamai na zamanin sa da yawa sun kishi kuma da yawa sun so shi akwai waɗanda suka kishi da dama suka yi rigima da shi akwai kuma da yawa waɗanda suka so shi da dama ya samu aira ila yau artabu da masu mulki a lokacin saboda tsayawarsa akan cewa sai ya faɗi abin da yake ya yarda da shi don haka ya sha zaman kaso ya shiga kurkuku sau ɗaya sau biyu sau uku har wajen sau shida a rayuwarsa a ƙarshe ma a cikin kurkuku ya rasu ya bar waga gelle tafe masu yawa don kusan abinda ake cewa Ibn Taymiyyah ya rubuta ya kai kusan kimanin littattafai 500 a wasu littattafan kuma zaka samu ba sifili ɗaya bane, wani ma sifili sifililuka ne 10, wani ma 20. To haka yana ɗaya daga cikin marubuta waɗanda suka fi kowa yawan rubutu a tarihin bil adama. Shi yasa zaka ga har kullun har yau ba a gushe ba ana tono wasu daga cikin rubuce-rubucensa wanda ake bugawa jama'a suna karantawa. Ibn Taymiyyah ya shahara da tsayawa akan abin da ya yarda da shi, koda kuwa duk za a saba masa, koda duk za a taru a ce ba a yarda da abin da ya faɗa ba, shi matukar dai ya gamsu da abin da ya faɗa, to zai tsaya ya kare wannan abun da abin da ya fahimta na Alkur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwar sahabbai. Wannan ta jaza masa fito na fito da malamai da yawa a zamaninsa da kuma masu mulki. Ibn Taymiyyah kamar yadda muka ce ya rasu shekarar hijira tana 728 a cikin garin Dimashq, kuma aka ga gagarumar jana'iza da ba a taba ganin irinta a garin ba. Kusan ana cewa a garin Dimashq babu wanda bai fito ba jana'izar sai in banda mutum uku, wanda su ma abinda ya hana su fitowa suna tsoron, saboda irin gaba da kiyaye da suka nuna masa, suna tsoron hushin jama'a. To ana aka binne shi, wannan shine Ibn Taymiyyah.
To sai tambayar da take cewa akwai mutanen da ke cewa a bar kowa da ra'ayinsa, addini dalibi ne a duhu, menene sai ya hanci wannan magana daga Albara Abubakar Brigade?
Wannan magana ce mai hadarin gaske, tace addini lalibe ne a duhu. Allah ta'ala bai bar al'umma cikin duhu ba. Allah ta'ala ya aiko da annabawa dan su fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minan dhulumati ila an-nur. Allah yace Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani, yana fitar da mutane daga duffai zuwa ga haske. Hakanan Allah ta'ala ya sifanta littafin sa, kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah ce littafi ne da muka saukar maka ya Rasulullah, dan ka fitar da mutane daga duffai zuwa ga haske, dan ka fitar da mutane daga duffai zuwa ga haske. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim wa yahdihim ila siratin mustaqim. Haka Allah ta'ala ya tasifanta Al-Qur'ani, ya tasifanta abinda Allah ta'ala ya aiko annabi da shi na sako, da cewa haske ne da Allah ta'ala ya aiko annabi da shi dan ya fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske. To idan ka ce mutane a cikin duhu suke suna ta lalibe, kaga anan kamar wannan abin da Allah ya faɗa din ba haka yake ba. Ya zama Allah ya bar mutane, ya bar al'umma a cikin duhu, in kuma ya bar ta a cikin duhu lalibe take yi, to dan menene za a sakanka musu lokacin da za su yi abin da ba daidai ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktukum ala mahajjatin bayda layliha kana hariha la yazighu anha illa halik. Na bar ku akan wata hanyar da take mai haske faraƙai, daranta kamar rana yake, wato wajen haskenta. La yazighu anha illa halik, babu mai karkacewa ya batta sai wanda yake halakakke. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba har sai da ya cika, har sai da Allah ya cika addininsa a hannunsa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sai da Allah ta'ala ya cika ni'imar sa, ya cika addininsa, ya zabi ya yarje wannan al'umma musulunci ya zama shine addininta. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba har sai da ya gama wayarwa da al'umma kai, ya bar su akan abinda in ta rike ba za ta bace ba. To kaga a zo wani ya zo ya ce ai duk lalibe ake a duhu, kaga kamar duk waɗannan abubuwa, duk wannan shaidu na Alkur'ani da Sunna da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar duk ya ƙaryata su, wanda bai yarda da su ba. To kaga ashe wannan yana da hadari ƙwarai da gaske mutum ya rika faɗar wannan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث إرباد ابن سارية لنا تكين من يمن ينهديسي وأن إمام النووي يتارى سؤالك الأربعون النووية وأن ديكي غنن سوني حديسي وأن دكا أبند ككي دواتو نيما نمسلين شذاك سامو تكرك شنسو شيني وأن حديسي لأن صلى الله عليه وسلم يكي تشيوى duk wanda ya tsawar rai daga cikin ku zai ga sabani mai yawa. To me zai iya fita daga wannan sabani? Ya ce alaikum bi sunnati, na hore ku ku bi sunnata, da sunnar waɗanda suke halifofi na shiryayyu bayana. Ku rike wannan da fiƙoƙinku, sannan ku guji dukkan wasu fararrun al'amura, domin kowane fararren al'amari bid'a ce, kuma kowace bid'a bata ce. Ashe kaga annabi ya bada ma'auni, ya bada mizani, ya bada hanyar da zaka riƙe abinda zaka riƙe ba zaka bata ba. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati. Sauraka ba a batun a ce lalibe ne a duhu, ko yaushe kaga sabani ka roki Allah ya shiryar da kai zuwa ga abinda yake daidai. Allah ta'ala mai jin addu'ar mai roƙon sa ne.
To alhamdulillah, masu sauraro duka-duka, a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan rana ta Asabar. Amma kafin misalama dai, za ku iya aiko da sakonninku a kan lambobin waya 0705554443, ko kuma 0707778442, ko kuma a kan 0703360445. Haka zalika za ku iya aikowa cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com, ko kuma fatoyinrahma cikin shafin nan na sada zumunta na Facebook. A madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon Rahma Farincin Al'umma da ke hadashin shida a kan mita 97.3 a zango na FM, da kuma shehin malaminmu a Dr. Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, sai wanda ya tattara mana sautin a bisa na'ura Bashir Idris Ngoggo. Anas Idris Hassan na jagoranci ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Walaw anna katabna alayhim an qutulu أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما.